sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai tashoshin FM na radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 30 ga watan Yuni na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin namu rigirgi, Safa Sahab a ba mu kanin labarai.
Shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ya ce harin ƙunar bakin wake da aka kai a tashar jirgin sama da ke Istanbul na ƙasar Turkiya babu tantama aikin ISIS ne. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai sun kammala wani taron koli na musamman da suka yi a Brussels, inda suka aiki wa Birtaniya sako balo-balo cewa kada ta kashe jiki wajen ɗaukar matakan ficewa daga ƙungiyar. Shugabannin Amurka da ƙasar Canada da Mexico da kakkausar lafazi sun yi watsi da guguwar da shinge kasuwanni da hana cuɗanya ta kasuwanci tsakanin ƙasashen duniya.
Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi kirin da shugaba Muhammadu Buhari wa 'yan Najeriya domin bunƙasa ayyukan noma a cikin ƙasa.
Shi dai Janar Buhari kuma ya san shi ba wai wannan karan ba, in yana sojansa har ya dawo ya zama ɗan siyasa, kai ka san shi bai yadda ya ci ba, kai ma faɗa.
A can jihar Sokoto ko musulmai da Krista ne aka yi buɗe baki.
Kama Christian nike ya ce mu zo a buɗe baki, wallahi abin nan ya ban mamaki, kuma na ji daɗin shi, kuma na zo mun ci mun sha, kuma na gode Allah. Ko an zauna haka ana yi haka, kasan ba a samu matsala kowane addini.
Madalla, sai kuma idan da lokaci za ku ji inda aka kwana batun Burtali a jihar Filato. Kana Grace Aliyar Abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Shugaban hukumar leƙen asiri na Amurka John Brennan ya ce harin ƙunar bakin wake uku da aka kai a tashar jirgin sama na Istanbul a ƙasar Turkiya akwai alamu tabbatattu cewa rashin imanin aikin ISIS ne. Daga nan ya gargaɗin cewa ƙungiyar ta 'yan ta'adda za ta yi ƙoƙarin kai irin wannan hari a nan Amurka. Idan ka duba abin da ya faru a tashar jirgin sama na Turkiya, waɗannan farmaloli ne da nakiyoyi na ƙunar bakin wake, ba shi da wani wahalar haɗawa, Brennan ya faɗa lokacin da yake magana da sashen labarai na kamfanin Yahoo. Zuwa yanzu dai babu wanda ya fito da alhakin kai harin, amma hukumomi a Turkiya tuni suke zargin ƙungiyar ta 'yan ta'adda. Prime Minister Turkiya Binali Yildirim ya ce ana ci gaba da bincike, amma shaidar da aka samu tana nuni da cewa wannan aiki na ƙungiyar ISIS ɗin ne. Prime Minister ya ce sai ta yi harin martani ne kan yunkurin daga Turkiyya take yi na inganta dangantaka da ƙasashen Rasha da kuma Isra'ila. Mutane 42 ne suka halaka, wasu mai tanda 39 kuma suka jikkata lokacin da 'yan ƙunar bakin waken su uku suka buɗe wuta da manyan bindigogi kamun daga bisani suka tarwatsa kansu.
Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai sun kammala wani taron koli na musamman da suka yi a Brussels, inda suka aike wa Birtaniya sako ɓalo-ɓalo cewa kada ta kashe jiki wajen ɗaukar matakin ficewa daga ƙungiyar, kuma kada ta yi tsammanin wani sassauci, amma ta yi tsaye wajen ganin tayin ƙura a fita daga cikin shirin tarayyar Turan da ba shi da farin jini. Akwai mutane da dama waɗanda ba sa jin daɗin halin da ake ciki a halin yanzu, kuma suna son ganin mun inganta ayyukanmu, in ji shugaban majalisar taron Donald Tusk yayin taron manema labarai a babban birnin ƙasar Belgium ɗin a jiya Laraba. Ya ƙara da cewa shugabannin za su sake zama cikin watan Satumba domin shawarwari kan matakai da za su ɗauka bayan ficewar Ingila daga ƙungiyar. Taron na kwanaki biyu ba a taɓa yin irinsa ba, saboda ƙasashen sun mai da hankali a kan batun da ya biyo bayan ƙuri'ar da Ingila ta kaɗa da faɗuwar hanyoyin jari a kasuwannin duniya, matakin da ya janyo tunani mai zurfi kan yadda za a yi wa ƙungiyar mai ƙasashe 28 garan bawul.
Shugabannin Amurka da Canada da kuma Mexico da kakkausar lafazi sun yi watsi daga guguwar shinge kasuwanni da hana cuɗanya ta kasuwanci tsakanin ƙasashen duniya. Shugabannin sun bayyana hakan ne jiya Laraba a wani taron koli da shugabannin ƙasashen da suke arewacin nahiyar Amurka suka yi a birnin Ottawa, Canada. Shugaban Amurka Barack Obama da Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugaban Mexico Enrique Peña Nieto sun yaba da irin nasarori da shirin cinikayya da kasashen uku suka kulla shekaru 22 da suka wuce da ake kira NAFTA a daidai lokacin da ake sukan irin waɗannan yarjejeniyoyi ne ƙasa da ƙasa da Amurka da wato ana irin waɗannan sukan ne a kasashen Amurka da kuma Turai kasashen uku sune suka samar da ko suke samar da kashi 27 cikin 100 na harkokin kasuwanci a fadin duniya da suke amsa tambaya wani taro da manema labarai da shugabannin duka uku suka yi kan ko sun damu da irin maganganu da Donald Trump yake yi game da bakin haure da shinge kasuwa Prime Minister Canada da shugaban Mexico wato Peña duk suka ce za su mutunta duk shawarar da Amurkawa suka yanke kan wanda zai musu jagora duk da kasan bayyana goyon bayan su kan ci gaba da gudanar da cinikayya ba tare da tsangwama ba hakanan shi ma shugabannin Amurka ya goyi bayan matsayar da abokan aikin sa naga waɗannan kasashe suka dauka game da shawarar Ingila na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai kuma shugaba Obama ya ce zai shawarci Prime Minister Ingila David Cameron da shugabar Jamus Angela Merkel da sauran shugabanni na tarayyar Turai su nuna dattaku su gudanar da shawarwari cikin tsanaki
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka da kenan birnin Washington DC A Afrika ta Kudu ana sa ran shugaban kasar Jacob Zuma ya biya rabin dala miliyan 1 ga asusun gwamnatin kasar bayan kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukuncin cewa tilas shugaban ya biya wani kaso na dala miliyan 16 kudaden gwamnati da aka yi amfani da su wajen sake gyara gidansa na kansa a garin da ake kira Inkandala hakanan kotun ta buƙaci sashen Baitul Malin yayi kiyasin nawa shugaban kasar zai biya saboda gyare-gyaren da aka yi a gidan nasa Mr. Zuma yana da kwana 45 ya biya waɗannan kudaden dan majalisa daga bangaren ƴan hamayya na jam'iyyar Jordan Lewis ya ce sun yi na'am da wannan hukuncin a halin da ake ciki kuma an rantsar da sabon jakadan Amurka a Somalia Steven Shores matakin da yasa ya zama jakadan Amurka na farko a cikin shekaru 25 wanda hakan wani babban mataki ne a dangantakar Amurka da Somalia Mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken wanda ya jagoranci bikin rantsarwar na aikin ya ce Somalia ta yi namijin kokari kware da gaske wajen sake faɗo da kasar
Wararru da suka samu lambar yabo ta Nobel su fiye da 100 suna kira ga kungiyoyi da suke rajin kare muhalli kamar su Greenpeace da sauransu su daina adawa ga abincin da aka yi wa irin sa kuskurima ta fuskar kimiyya suna masu cewa abincin ba shi da hadari ga lafiyar mutane kuma ma na iya zama alfanu gare su tawagar masanan da ta kunshi masana a fannoni daban-daban kamar fannin kiwon lafiya da tattalin arziki da adabi da fannin ilmin kimiyya daban-daban suna shirin mika wasika yau Alhamis din nan ga kungiyar Greenpeace a nan birnin Washington DC a cikin wasikar sun nemi kungiyar Greenpeace ta daina ja da shinkafar da aka noma daga iri da aka yi wa kuskurima ta hanyoyin kimiyya sun ce wannan shinkafar za ta magance karancin kayan gina jiki da suke haddasa makanta da kuma mutuwa da ake kira vitamin A Masu lambar yabo ta Nobel din sun ce akwai buƙatar Greenpeace da kawayenta su sake nazarin irin karuwar da manoma masu amfani da irin wannan hatsi a fadin duniya suke samu.
Goma Allah, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To za mu buɗe taskan rahotannin ne da kiran da shugaba Muhammadu Buhari yi wa ƴan Najeriya domin wadata kasa da abinci. Ga Nasiru Adamu ya likaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Duk wani fili da za a iya yin shuka kai a yi don wadatar da kasa da abinci. Na tasa gwamnan babban banki da ministan gona da maku sarakuna yanzu kuma zan yi magana da gwamnoni a koma noma ka'in da na'in. Shugaba Buhari ke magana a fadarsa ta Aso Rock da yake zaman buɗe baki da sarakunan gargajiya. Wannan dai a nazarin masu sharhi na nuna shugaban zai fi so a ci gaba da noma daga cikin gida maimakon buɗe kan iyaka a shigo da abinci daga ƙetare. Na san bana an makara amma baɗi sai a dage a yi noman don aƙalla mu samu abincin da za mu ciyar da kanmu.
What do we use to start the prospecting and development of oil? It's mainly from cocoa, palm oil, palm kernel.
Shugaban Ali Sabo su kayan amfanin gona da Najeriya ta dogara da su kafin samun fetur wanda bayan samun fetur din ya sanya mutane suka bar noma da yanzu kuma faduwar darajar fetur din ta kawo babban kalubale ga tattalin arziki Dattawan Arewa na fitowa suna neman a haɗa kai daga kowane ɓangare don dawo da karsashin Najeriya. Ga abin da ɗaya daga dattawan kuma ɗan kasuwa Alhaji Shehu Ashaka ke cewa,
a nemi mutane waɗanda za a dawo a yi magana da 'yan siyasa, real 'yan siyasa, ba 'yan nufin siyasa ba, su yi magana da mutanensu a Najeriya, ƙasar nan ta zauna lafiya. A ci gaba da aiki yanda Allah ya taimake mu aka samu zaman lafiya, to kuma a samu ci gaba da yin aikin. In ana gwamnatin siyasa ma akwai rikicin da za a zo a yi, soja ne za su gyara siyasa ne ba mu 'yan siyasa da muka kirawo mutane aka zo aka yi jam'iyyu, ba mu za mu kirawo kuma waɗanda za su yarda a zauna a dawo ƙasa a yi mulkin a tafi a zauna lafiya ba. Amma kowa ya ja gefe, kowa ya ja gefe. Wallahi in sun bari wannan gwamnatin ta samu matsala, to duk wani ɗan siyasar da ke Najeriya ya samu matsala. Saboda haka Janar Buhari ya haƙuri, su ma mutane 'yan siyasa su yi haƙuri, a zauna a ceto ƙasar nan daga musifar da take ciki ta talauci yanzu. Malamai suka zauna suka yi addu'a, aka samu aka ceto ƙasar nan, aka samu tsayawar kashe-kashe, to 'yan siyasa kuma su dawo su kuma su yi haƙuri. Mu zauna a yi magana, a bar maganar jam'iyya, a tsaya a ga yaya za a yi a taimaka. Ba wai ba har za a taimaka ba, kasan za a taimaka a yi. Ba ka iya canza ɗan adam daga kan halinsa. Shi dai Janar Buhari kowa ya san shi, ba wai wannan karan ba. In yana sojansa har ya dawo ya zama ɗan siyasa, kai ka san shi bai yarda ya ci ba. Kai ma ba za ka ci ba. In an kawo masa listin mutum goma, idan ya duba tarihin mutum goma sai ya ga mutum tara a cikin goma. Kowa yana da laifin da in ka ɗaga shi ba za ka iya sayi shi ba. Wannan abin ya kawo ya riga ya zama ya firgita da kowa. Amma ko yana so ko baya so, sai ya daure ya yi haƙuri ya ɗan duba masu ɗan dama-dama a cikin lalatattu. Tunda gwamnati ake yi ta siyasa, dole ka bar 'yan siyasa su yi siyasa don a tafi da ƙasar.
In ba manta ba, wasu malamai da sarakuna na kira a buɗe kan iyaka don shigo da abinci musamman ma shinkafa, inda wasu masana tattalin arziki ke cewa a'a a noma a gida. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Amshin waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka, ai mulki ni kima ce ta Allah sannan shi ne hanya.
To a gaida Nasiru, a can jihar Sokoto ko al'umman musulmai ne da Kirista suka yi buɗe baki, abinda kowannensu ya yaba. Ga Murtala Faruk sanye da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
I'm Chief Samuel Agawike. Diko ya ce mu zo mu abu da baki lokaci guda, kuma abun na yaba maban mamaka, kuma Christian nike ya ce mu zo abu da baki, wallahi abun na yaba mamaka, kuma na ji daɗin shi, kuma na zo mun ci mun sha, kuma na goda Allah. Ko an zo na haka ana yi haka, kasan ba a samu matsala kowane addini, saboda Allah guda ne.
Daya daga cikin ɗimbin mabiya addinin Kirista kenan da suka halarci wani zaman buɗe baki tare da al'ummar musulmai a Sokoto. Reshen jihar Sokoto na ƙungiyar nan ta wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai da ke da mazauninta a Kaduna. Ita ce ta shirya zaman na buɗe baki tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da lamuran matasa ta jihar Sokoto domin nuna ƙaunar juna da ƙarfafa zaman lafiya da ke wanzuwa tsakanin al'ummar musulmai da mabiya addinin Kirista a jihar ta Sokoto. Uban kasar Gagi Alhaji Sani Umar Jabbi shi ne ya shugabanci zaman na buɗe baki.
To wannan wuri Allah ya haɗa mu da daɗewa har shekara 100, akwai Christian akwai Muslim, kuma muna zanne tun tarihi ba mu taɓa samun hituna ba. To wannan kuma yadda duniya take tahiya yau, ana samun waɗanda ba su da ilimi na addini suna tada hituna. To mun kaga wajibi ne shugabannin addinin duka mu zo wuri ɗaya mu sha ruwa tare mu yi fata tare kuma mu gwada musu addinin musulunci. Addini ne na faɗakar da zaman lahiya, haka kuma addinin Christian shi ma addini ne shi ma na faɗakar da zaman lahiya. Mu jawo jama'a matasa a gwada musu zaman lafiya, shi ne mahi a'ala ga kowane al'umma, muddin ba a hana shi addinin da yake yi ba.
Na kuma ji ta bakin Reverend Ahmadu Mamman wanda ya jagoranci mabiya addinin Kirista a buɗe bakin.
To a wannan lokaci dai mun zo ne domin su shugabanninmu na gaba da mu, wato sabili da zaman lafiya shi ne suka kira mu a nan domin mu zo mu yi zumunci tare da su. Na sani ba yau ba muna tare, amma duk da haka wannan ya zamanto zumunci ne wanda ya kamata a ƙarfafa shi domin mu mun riga mun kai, sai dai matasa kuma su ga wannan ya zama masu kamar cewa ya kamata a yi haka. Ina farin ciki da cewa mun zama ɗaya domin kishin ƙasarmu, domin kuma zaman rayuwa yadda za a tafi tare.
Zaman na buɗe baki dai ya sami halartar wasu hakimai daga yankin ƙasar Gagi da jami'an ma'aikatar bunƙasa lamuran matasa ta jihar Sokoto da kuma malaman addinin musulunci da ma na Kirista. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla Murtala mun gode a can jahar Plateau gwamnatin jahar ce ta ce har yanzu ba ta cin matsaya ba akan batun burtali domin har yanzu tana ci gaba da tuntuban al'umma akan wannan batu ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
gwamnatin jahar Plateau ta ce ba ta dauki matsaya kan batun kebe wuraren kiwo da gwamnatin tarayya ke kudura aniyar yi ba har sai ta tattauna da masu ruwa da tsaki a jahar A wani taron tattaunawa da shugabannin al'umma da na matasa da shugabannin kananan hukumomi da jami'an tsaro da kungiya mai fafutukar samar da zaman lafiya wato Search for Common Ground ta shirya. Mataimakin gwamnatin jihar Plateau Professor Sonitio Den ya shaida mun cewa gwamnatin jihar za ta yi amfani ne da shawarar da jama'ar jihar suka yanke game da batun kebe wuraren kiwo a jihar.
Gwamnati ba ta dauke mataki ba tukunna. Yanzu muna wayar ma mutane da kai ne mu ji ra'ayin su. Gwamnati dai ta ce ga abin da take so shine muke tambayar mutane yanzu sun amince ko ba su amince ba kamar da kika gani ba yau muka fara ba satin da ya wuce mun zauna da shugabanin gargajiya shugabanin addinai matasa to yanzu wannan ya zama kaman general kenan na kowa da kowa yanzu in an yadda to shikenan in ba yadda ba menene za a yi a madadin abubuwa da ke faruwa yanzu
Mataimakin gwamnatin jihar Plateau kenan Farfesa Sonitio Den. Shugaban kolejin horar da dalibai kan kula da dabbobi Farfesa Garba Sharubutu yace batun kebe wuraren kiwo abu ne da ya dace.
To mu a ganin mu wannan abu ne wanda ya dace. Abu ne wanda ya kamata gwamnati ba tun yau ba su fara shi. Saboda me saboda ya wace ya wacen nan ba zai ingantar da wani abu na kirki ba. Idan muka duba kan binciken da muka yi mun ga cewa dabbobin nan da ake kiwon su wurare wanda kaman ba su dace ba suna yawace yawace ba su samun su sa nama ko kuma nono wanda zai daidai da irin abubuwan da ake musu amma idan aka kebe su aka aje wuri guda za ba su abinci ingantacce yawace yawacen da suke yi in ya rage za mu samu madara za mu samu nama ingantacce
amma akwai masu fargaban ganin kaman za a kwace gonakin manoma ba makiyayan nan wanda zai haddasa wani rikici
to da farko dai yawancin mutane sun jahilci harkan kiwo ba saboda wani ba saboda an ga kiwo kaman an bar shi ne mafulani sabila da haka an duba an ga kwanakin nan da ana rikita tare da filani sai ya zamanto kaman ai gwamnati ne tana neman hanya ta nemi goyon bayan filani to amma mun bincika mun duba ba haka take ba
Shugaban karamar hukumar Jos ta Gabas Dr Samuel Ibrahim Fate yace kebe wuraren kiwo zai taimaka wa al'umma matuka
harawa nan da zaka tattara shi kaga kai ne kake numan mai aje dabbobin kaga zai iya je ma je siyo maka wannan harawan da ka aje shi da taimake shi kaga dangantaka tsakanin manoma da kuma makiyaya kuma zai karu sosai saboda haka mu rungumi wannan policy da gwamnati ta kawo domin zai taimake mu sosai.
Shima shugaban kungiyar Search for Common Ground Mr. Shamil Idris wanda yayi tattaki tun daga kasar Amurka don halartar wannan taro yace sun shirye taron ne don hada kan masu ruwa da tsaki su tattauna su fahimci juna don hana aukuwar tashin hankali.
Provide platforms for all of them to have a say in what's going to happen.
Yace dandali ne da kowa zai iya fadin albarkacin bakin sa kan batun. Yace wata kila zai dauki lokaci amma burin su shine a samu sakamako mai dacewa wa dukkan al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla Zainab mun gode. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1:19 na tsakar dare ga kuma shirinmu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoye ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abuke fata iyalai na lafiya
yayin da ake fafatuka nemar wa mata yanci da kuma ganin an dama da su a harkokin mulki da yanke shawarwarin da suka shafi rayuwarsu. Sai aka wayi gari mata suka shiga gasawa kananan yara a koba da sunan kishi. A cikin watannin nan biyu da suka shige kadai, baya ga kakkare kafafu da hannuwa da kuma yi wa dan kishiyarta mummunar illa da wata mace ta yi a jihar Kano. A jihar Niger, wata mata ta rika ba dan kishiyarta maganin kwari da aka fi sani da otapiapia, wanda yanzu haka ake mata jinya a asibiti. Banda wannan yaro da kishiyar mahaifiyarsa ta yanke wa harshe da ya dauki hankalin uwar gidan shugaban kasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari. Har wa yau a karamar hukumar Shururu ta jihar Niger, a makon nan wata mata aure yar kimanin shekaru 17 ta dauki wuka ta yanke a zakarin dan kishiyarta, wanda a yau Alhamis ne yake cika kwanaki 26 da haihuwa a duniya. Wakilin Mustafa Nasiru Batsari ya zanta da matar a ofishin yan sanda bayan da aka kama ta. Duk da yake akwai kalaman da ba mu amfani da su a rediyo, za ku yi mana ahuwa domin tilas ne mu kyale waɗansu tambayoyi da bayanai duk da rashin daɗinsu domin ku fahimci ainihin munin wannan lamari. Ga yadda hirar Mustafa ta kasance da Bara'atu Muhammad da yanzu haka take hannun ƴan sanda.
Sa abin da ya kawo kinu?
Na yi laifi.
Laifin me kenan ki?
Na yanka mutum.
Wane mutum kenan kika yanka?
Yaro.
Me kika yanke mashi? Da me kika yi mashi wannan aiki?
Wuka.
Ana kika samu hukun?
A daki.
A nan cikin gida kika yanke ko can wani wuri kika je?
A bayan gida.
Amma da kika yanke ina kika aje yaron?
A gurin.
To yanzu ya kike ji ga cikin wannan aiki? Ya kike ji a rayuwarki?
Ba na jin daɗi amma ina so in ga mijina, zan yi magana da shi.
Me za ki ce mashi?
Ya zo zan gaya mashi.
To ya ka kika yanke mashi gindi shi wannan?
An yi min magani ne.
Wa ya miki magani?
Wani ne.
Ya miki magani? Ya ce ki je ki yanko gindin yaron koko?
An yi min magani, an juya min kai daga lokacin.
Aka juya miki kai?
Daga lokacin ba.
Kina ne hansar da kika yi abin, baki da hankali ko me kike ne?
Eh, lokacin ba amin ba.
Yanzu waye miki maganin, kin san shi?
Ban san shi ba.
To amma ya kake kika samu miki magani?
Da ba magani aka yi min ba. Zan yi wannan abun tunda na je gidan. Ba mu taba yin fada da kishiya na ba, ba mu taba yin fada da miji na ba. Ko yaro karami bai taba yin kuka a kaina wai na duke shi ba.
A yanzu dai wannan yaro yana kwanci a asibitin kwararru na IBB da ke Mina. Dr. Ibrahim Abdullahi shine ke kula da yaron.
Babban rauni ne gaskiya, saboda an yanke mashi azzakarinsa, kuma lokacin da azzakarin ya zo ya riga mutu. Babun da za a gaggawa a ce an sami shi bane, sai dai wasu hikomi na asibiti da na kimiyya ana duba irin su.
Kwarin zai yi to a gyara abin har ya koma ta zama kamar kowane namiji ya amfani.
Azzakarinsa ya riga ya mutu kudu da aka kama na, ya mutu mutus, ya mutu ya yi sanyi, ya yi baki wuluk, babu alaman jini cikin shi, babu abin da za a yi ma irin wannan a ce an liƙa shi kuma a duk duniya.
Yanzu gindin gaba ɗaya babu shi?
Babu gindin shi gaba ɗaya, tun daga tushe har kwalatan shi guda ɗaya duk su an zo mun da zumatattu ne.
Likita a matsayinka na masanin wannan abu, wani tallafi wa'annan iyali kake gani ya kamata a ce an yi musu yanzu ganin ga yanayin yadda suke?
A yanzu tallafin su kala-kala ne. Tallafi na samun lafiya yanzu ya dace su sami taimakon kuɗi ai musu, saboda haka a nan asibitin kamar ɗakin da suke ya kamata ɗaki ne na biya kowane dare 1,000 ne ko 1,500 ne, amma na rubuta ma asibiti cewa ɗaga musu kafa maganin da za su sha, duk mun ce asibiti a ɗaga musu kafa duka wa'annan da wani kula da muke, duk da ake karɓar kuɗi mun cire wannan. Na kuma kira kungiyar likitocin Niger State, su ma suna nan sun ce duk abin da ya kama.
Mahaifin wannan yaro Buhari mai suna Muhammad Dauda, wanda ke cikin wani hali na kidima, ya ci watanni 4 kenan da ya auri Bara'atu, kuma a iya saninsa ba ta da wani taɓin hankali, sannan bai taɓa samun saɓani da ita ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Ba komi, ba bunda bunda ya haɗa masu ko kaɗan. Wallahi
ba su taba hada ba,
ba su taba hada ba ko rana daya ma,
ko irin na dan kishin nan haka dai,
ko kadan ba su taba ba.
Amma baka taba samun labarin ta yi dan ciwon hauka ba?
Oh, ban taba samu ba.
A yanzu dai ma'aikatar kula da harkokin haƙƙin yara ta jihar Niger ta ce ta dauki nauyin bin bahasin wannan al'amari, tare ma da bada gagarumar gudunmuwa wajen daukar nauyin magani na wannan yaro. Barista Maryam Kolo ita ce daraktan hukumar.
Wallahi hankalinmu ya tashi matuka ba kadan.
Kun ga yanda yaron yake?
Mun gani.
Ya kuka ga yanayin?
Ai, yanayin yaron nan kuma sai taimakon Allah.
Yanzu me za ku yi ku kenan?
Gwamnati za ta dauki nauyin gaba daya kula da yaro din gaba dayan shi.
Kakakin yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya ce za su gurfanar da wannan mata a gaban kotu da zaran sun kammala bincike.
Ba wani magani da aka yi mata don mu bincika mun gan lahiyar ta lau. Kishi ne kawai kai ta ga wannan. To wannan dai za mu kai ta kotu bayan mun gama bincike.
Ko baya ga bukatar ganin an hukunta masu aikata irin wannan aika-aika a ɗaya gefen akwai bukatar ganin malaman addini sun dukuba wajen fadakar da mata masu aikata wannan barna da sunan kishi.
Mata ku rage kishi. Mata ku rage tashi.
Don wani hali baya da kyawo. Abun da aure bai baki ba kin san kishi ba ya baki shi
kin san ta shi shi ma ba ya baki shi ba.
To za ku sake mana ahuwa domin wadansu kalamai da ya zama tilas mu bari ku saurara da kunnuwan ku duk da rashin dadin su. Kamar yadda muka saba za mu bi diddigin wannan batu da kuma sauran batutuwa da muka ambata domin ganin an yi wa irin waɗannan mata iyaka. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari wanda ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya.
To Allah ya kyauta. Yanzu kuma ga karatu daga Qur'ani mai tsarki.
Iklima Abubakar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suratul Qadr. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il al-fajr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ayatul kursi. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim.
Sarak Allahul Azim. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice.
Shugaban hukumar Lakin Asiri na Amurka John Brennan ya ce harin kunar bakin wake da mutane uku suka kai a tashar jirgin sama na Istanbul a Turkiya akwai alamu tabbatattu cewa rashin imanin aikin ISIS ne. Daga ne gargadin cewa kungiyar ta ƴan ta'adda za ta yi kokarin kai irin wannan hari a nan Amurka. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun kammala wani taron koli na musamman da suka birnin Brussels inda suka aike wa Birtaniya sako balo-balo cewa kada ta kashe jiki wajen daukar matakan ficewa daga kungiyar kuma kada ta yi tsammanin wani sassauci amma ta yi tsaye wajen ganin ta yunkura a fita shirin tarayyar Turan wadda bai da farin jini ga ƴan kasashen Turai. Shugabannin Amurka da Canada da Mexico da kakkausar lafazi sun yi watsi da guguwar shinge kasuwanni da hana cuɗanya ta fuskar kasuwanci tsakanin ƙasashen duniya. Shugabannin sun bayyana hakan ne jiya Laraba a wani taron koli da shugabannin ƙasashen da suke arewacin nahiyar Amurka suka yi a birnin Ottawa na ƙasar Canada. Ƙwararru da suka samu lambar yabo ta Nobel su fiye da 100 suna kira ga ƙungiyoyi da suke rajin kare haƙƙin muhalli kamar su Greenpeace da sauransu su daina adawa ga abincin da aka yi wa irin su kuskurima ta fuskar kimiyya. Suna masu cewa abincin ba shi da haɗari ga lafiyar mutane kuma na iya zama alheri gare su. Tawagar masanan da ta kunshi masana a fannoni daban-daban kamar fannin kiwon lafiya, tattalin arziki da adabi da fannin ilmin kimiyya daban-daban suna shirin mika wasika a yau Alhamis din nan ga kungiyar Greenpeace a nan birnin Washington.
To madalla da takaitar labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Amma kafin mu tashi bari mu mika ta'ziyar mu ga Musa Haruna Tero na rasuwar mahaifiyarsa Hajjara Rabi'atu Haruna wata rasu a shekaran jiya a garin Kwantagora. Har yau muna mika ta'aziyar mu ga iyalan gidan wakal Kwantagora na rasuwan Alhaji Ankara Bature wanda ya rasu a Aje shi ma a garin na Kwantagora. Allah ya ji kansu rahama ya ƙara bada hankulin wannan rashi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Sabi Imam Aliyu da ya taya ni da Shubairu Jojo ne da ya bada umarni da injiniyan mu wato injiniya Jim. Ni Ladan Ibrahim ake cewa sai an jima mun dawo muku da hatsi da wani sabon shirye-shirye. Sai an jima muku.